Washington da Yaoundé suna da tsohuwar alaka kakkar fa kuma tun kafin Kamaru ta samu yancin kanta daga mulkin mallaka a 1960. Kasar Amurka ita ce kasar da ta fi kowace bayar da agajin jin kai ga kasar Kamaru tare da samar da sama da dala miliyan 650 tun daga shekarar 2014 ciki har da rarraba kayan masarufi da ayyukan inganta lafiyar mata da kananan yara ga sama da mutane miliyan 1.4 da suka amfana. A fannin tsaro, Amurka tana ci gaba da taimakawa wajen horas da manyan ofishoshin sojojin Kamaru da taimako kuma na makamai wajen yaki da yan ta'addan Boko Haram a arewa mai nisa. Hakanan Amurka ta yi matukan kokari wajen sasanta tsakanin gwamnatin Kamaru da yan ta'addar Ambazonia masu neman yancin yankunan Ingilishi na kasar tun shekarar 2016. A haka ne a 2022 ma'aikatar shari'a ta Amurka ta kama wasu yan kasar Kamaru uku da ake zargi da tara dala 350 ko in ce 350 don siyan makamai da kayan hada bama-bamai ga sojojin Ambazonia. Koya alakar za ta kasance da sabon mulkin Donald Trump? Tambayar da muka yi wa Dr. Jonathan Batengene, malamin jami'a mai karantar da dangantakar kasa da kasa, ga abun da yake wa muryar Amurka.
La victoire de Donald Trump aux dernières présidentielles aux États-Unis marque un tournant.
Nasarar Donald Trump alal hakika a zabe da ya gabata zai kawo sauyi da dama kan yadda Amurka ta saba gudanar da dangantakar ta da kasashen duniya. A mulkin sa na farko kadan ba amanta ba, Donald Trump ya nuna mana cewa shi burinsa kawai ci gaban Amurka ne. Don haka kasar Kamaru ita ce za ta kwaɗaitar da Amurka da ci gaba ita kanta da ƙarfafa ƙawance da ita. Yana iya yiwuwa Kamaru ta samu haɗin kan Donald Trump musamman kan ƙarfafa dokoki dangane da auren jinsi ɗaya wanda har ila yau ta haramta a dokar kasar Kamaru. Duba ga tsaurin ra'ayi da shi kanshi Donald Trump shugaban Amurka yake da shi a kan
wannan.
Usmanu Ahmadu mai tsokaci kan siyasa ya kara mana shi kuma da cewa,
to a gaskiya alal haƙiƙanin gaskiya shi Donald Trump salon mulkinsa wato mutum ne wanda shi Amurka ita ce a gaban shi, ba ruwanshi da ƙasashen Afirka. Mafi akasari kallon da yake mana yana yi kallon shugabanninmu kallon wawaye, don ba na mantawa a mulkinsa wancan mulkin nasa yake furicin cewa shi bai gane wa shugabannin Afirka ba kwatan kwatan kwacin a gida musu asibitin mahaukata, don ba yanda za a yi suna bacci a kan gwalagwalai a kan man fetur a kan ma'adanai dai, amma dai kuma al'ummarsu na kwana da yunwa. Fata na dai shi ne ya kyautata alaƙa tsakaninmu da shi, kuma ya gyara zamantakewa, kuma ya ga ta iya zai iya taimaka mana abubuwa su kasancewan ƙasarmu arziki, tattalin arziki ya haɓaka, tsadar rayuwa da abubuwa. Fatan da zan yi kenan, shi kuma Allah ya bashi riko, Allah sa ya yi adalci a kan kagan mulkinsa.
Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yaoundé a kasar Kamaru.